Afrique, VOA Afrique, Washington DC.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samu mako da yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro, Yusuf Abdullahi ne yake muku sallama cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke Birnin Yamai. Shirin da a cikin sa za a yi cewa jami'an da suka sa ido a zaben shugaban kasar Nijar zagaye na biyu da aka gudanar a ranar 21 ga watan Fabrairu. A ƙarshen kungiyar sansa da sun bayyana gamsuwa da yanayin da zaben ya gudana. Za a ji kuma wata hira ta musamman da wakilin muryar Amurka Abuja Hassan Maina kai ne yi da tsohon babban hafsan sojojin Najeriya Janar Tukur Burtai. Akwai shirin 'yan ƙasa da hukuma da sharhin jaridun Nijar, sannan mu kammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma bari mu fara da sauraron labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. An kashe jakadin Italiya a Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo a wani hali da aka kai wa ayarin motocin Majalisar Dinkin Duniya a kusa da garin Goma da ke gabashin Congo. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya WFP ta ce wasu mutane kuma biyu sun mutu, wasu da dama suka jikkata a harin wanda aka kai ranar Litinin, wanda ya kashe jakadin Italiya Luca Attanasio. Wani mai magana da yawun Majalisar Dinkin Duniya ya faɗa muryar Amurka cewa sauran mamatan biyu sun haɗa da ɗan ƙasar Italiya da kuma wani direban hukumar WFP ɗan ƙasar Congo. Ya ce harin ya auna motocin WFP guda biyu waɗanda ke tafiya kimanin kilomita 25 arewa maso gabashin Goma. Babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin. Jiya Litinin, Mayor Garland, wanda aka gabatar da sunansa don tantancewa a matsayin Attorney General na Amurka, ya kira afkawa ginin majalisa da magoya bayan Trump suka yi ranar 6 ga watan Janairu hari mafi muni akan demokaradiyya, kuma ya sha alwashin bin diddigi wajen bincike. Ban taɓa tsammanin zan ga haka ba a rayuwata, abinda galan mai shekaru 68 ya faɗa wa kwamitin kula da harkokin shari'a na majalisar dattawa jiya Litinin. A zaman tantance shi ya zama babban jami'in sa abu doka a ƙasar a matsayinsa na shugaban sashen shari'a. Ina iya tabbatar muku da cewa wannan shine babban abin da zan sa a gaba, kuma shine batun da zan fara samun bayanai a kai idan har an tabbatar da ni, in ji Garland, tsohon mataimakin mai taimaka a Attorney General na ma'aikatar shari'a a lokacin gwamnatin Clinton. Sojojin Iraki sun ce akalla rokoki uku aka harba Baghdad jiya Litinin, ciki har da biyu a cikin yankin birnin da aka hana fada, amma ba a samu asarar rai ba. Jami'an sojan Amurka sun ce bayanan farko sun nuna rokokin Katyusha da suka fada yanki na Green Zone sun kusanci ofishin jakadancin Amurka da ke Bagdaza, ciki har da wanda ya fadi kusa da rundunar haɗin gwiwar. Yankin na Green Zone na ɗauke da ofisoshin jakadancin ƙasashen waje da gine-ginen gwamnati, kuma wuri ne da ke fuskantar yawan harharar rokoki. Wata sanarwa daga rundunar sojin Iraki ta ce an harba rokokin ne daga yankin Salam na Baghdad, inda ruka ta uku ta fada cikin Al-Harithiya. Sanarwa ta ce rokokin sun yi ƙaramin ta'adi, ciki har da lalata wasu motocin farar hula hudu. Labaran duniyar da za mu kula daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Litinin, Prime Minister Birtaniya Boris Johnson ya sanar da shirye-shiryen fara sassauta matakan kulle na coronavirus. Yana mai yabawa da shirin rigakafin da kasar ke yi da sauri don ba Birtaniya damar fara sake budewa ranar 8 ga watan Maris. Nan da makonni biyu, ɗalibai da yara 'yan makaranta daga duk makarantu da sauran cibiyoyin ilimi suna iya sake komawa koyarwa ido da ido daga ranar 8 ga watan Maris. Mutane kuma za su iya haduwa da mutum ɗaya daga wajen gidansu don shakatawa a waje, abinda Johnson ya faɗa wa 'yan majalisa a Westminster kenan. Tun farkon watan Janairu, Birtaniya ta kasance daga cikin kulle mafi tsanani a duniya, tare da rufe makarantu da jami'o'i da dakatar da cuɗanya da jama'a, kuma ta tilasta an rufe duk wasu shagunan da ayyukansu ba su da muhimmanci. Wani jirgin jigilar hukumar sama jannatin Amurka ta NASA ya isa tashar sararin samaniya ta ƙasa da ƙasa ISS jiya Litinin, ɗauke da sama da kilogram 300,000 na kayan abinci da kayayyaki zuwa ɗakin bincike na sararin samaniya. Jirgin, wanda kamfanin Northrop Grumman ya kera, an daure shi a sashin tashar ISS mai fuskantar duniya jin kadan da isar sa. Baya ga kayan amfani na tashar sararin samaniya, kayayyakin da jiragen ke dauke da su sun hada da kayan aiki don gudanar da binciken kimiyya don kirkirar wata fasaha da za a iya amfani da ita wajen magance cutar ido da samar da kwamfutocin da za su yi aiki a sararin sama da kuma gano dalilin raunin tsokar idanu da 'yan sama jannatu suke fuskanta a sararin samaniya ta hanyar amfani da kananan tsutsotsi.
Da labaran duniya kenan aka saurara, yanzu kuma sai fagen rahotanni. Zamu kuma farawa ne da jamhuriyar Nijar, inda al'ummar kasar ke dakon sakamakon zaben shugaban kasa zagaye na biyu da aka gudanar a ranar Lahadi 21 ga watan Fabrairu. Jami'an da suka sa ido a wannan zaben a ƙarshen kungiyar sansa da sun bayyana gamsuwa da yanayin da zaben ya gudana. Kamar yadda za a ji ƙarin bayani a hidar da wakilin muryar Amurka a Yamai Sule Mumuni Barmayi da tsohon ministan tsaron Najeriya Janar Masud Dan Ali mai ritaya.
Mata sun yi kokari sun fito da yawa, haka kuma mazabu an sa su kusa da wuraren zabe, sannan kuma mutane sun zo sun fito sun yi zabe, sun bi ka'idojin da ya kamata, sun shiga layi sun yi zabe. Kuma akwai rajista wanda ake sawa, wanda mutane suke zuwa sun duba sunan su a cikin din su kame su je su yi zabe. So zabe alhamdulillah ba laifi.
Buko gano wasu kurakurai ba ko kuma wasu matsaloli da ke
gan kuran da muka dan gano kadan ne, amma ba su zama sun lalata zabe ba kamar yadda aka faɗa a cikin communique. Ba yi takarantsan akan COVID-19 ba, mutane ba su sa mask ba, kun ba su wanke hannukansu ba, kun ba su yi nisa da junansu ba. So kaga wannan shi ma wani abu ne wanda ya kamata cewa ta hanyar lafiya ya kamata a ce an yi shi. Sannan kuma an bude mai aka cewa wurin zabe da wuri, amma har zabe ya kai dare to kuma ba a bada haske ba, ko ba wutar lantarki, ko kuma wani hitillu da ya kamata a ya nuna mutane in su zo za su zabe da yamma.
Me kuka jiyo daga bangarorin siyasa a game da yadda aka tsara zaben da kuma yadda ya gudana?
Mun saurare duka gefe biyu, kowane ya faɗi nashi, kuma a cikin abubuwan da suka faɗa cewa su ne mafi sa kuma muka tabbatar cewa mun duba mun gani cewa waɗannan abubuwan da aka yi a wancan zabe na farko an gyaggyara.
Akwai wasu shawarwari da kungiyar sensar ta bada wannan jikon don ganin cewa a nan gaba ba sake fuskantar matsalolin da kuka ce kun yi la'akari da su ba?
Shawarar da muka bada cewa mun ce ko yaushe za a yi zabe ya kamata a dinga duba waɗannan matsaloli kamar irin na su wannan COVID din da kuma wuraren hasken wuta da kuma cewa a duba cewa jama'a sun fito an yi mobilizing ko kuma an tadda mutane su zo su yi zabe.
A ƙarshe ranka daɗe, wani irin darasi ne za a iya cewa ƙasashen Afirka za su koya daga zaben nan na ranar Lahadi 21 ga watan Fabrairu?
To alhamdulillah, ƙasashen Afirka democracy ya zo, kuma in ka duba a Najeriya ma an yi daga gwamnati zuwa wata gwamnati. Nijar yanzu gashi ita ma an zo an yi daga wata gwamnati zuwa gwamnati ba tare da an samu wani miskila ba. Haka ma wasu wuraren su ma muna fatan kamar irin su Cote d'Ivoire da su Benin da sauransu, su ma in sun zo nasu zaben ya zan sun yi koyi ga irin abubuwan da aka yi a Najeriya da nan Nijar.
Yanzu kuma sai tarayyar Najeriya, inda a makon da ya gabata ne tsofin manyan hafsoshin sojojin kasar suka bayyana a gaban majalisar dattawa domin tantance su a matsayin jakadu. Wakilin muryar Amurka Abuja Hassan Maina kena ya samu tattaunawa da tsohon babban hafsan sojojin Najeriya Janar Tukur Buratai, wanda da farko ya fara da tambayarsa abinda ya fi faranta masa rai a zamanin da yake matsayin babban hafsa.
Wato in ka duba na yi aiki ayyuka sosai wanda zan yi irgawa, amma a takaice shi ne abin da yake murna da shi, nake alfahari da shi, insha Allah shi ne na bar wannan aikin soja fiye da yadda na same ta. Na same ta lokacin da abubuwa suka taɓarɓare, ci gaba ma ta tsaya cak. To alhamdulillah yau na bar ta tana ci gaba, an samu horo, an samu ayyukan da aka yi na gine-gine, na gyare-gyare, na rawan daji da muke exercise training da wanda ake kira logistics, suna nan ba mu saltuwa.
Idan aka ce ka ɗauki guda ɗaya ko guda biyu,
wanda shine fi baka farin ciki ne zaka ce wato da na fara ayyuka na wannan na fara kafawa shine abin da ake kira tafanin ilimi kenan da ikira nan jiran army resource center wannan abun tun kafin na zama soja yana zuciya na to wannan abun zan ce na ji dadin shi sosai dan dadin shi kuma ina farin ciki da shi
kaman menene abin da wata kila zaka ce baka ji dadin sa ba a zamanin ka na babban Hausa ko kuma abin da ya baka takeici ko bakin ciki ko kuma wanda zaka ce misali kai ai na yana dama wannan abu
da farko ne zan ce alhamdulillah duk abin da na sa a gaba inda na shiga soja duk abin da na sa a gaba na kammala su wanda ban kammala su ba kaɗan ne suka rage dan ana so a ji abin da ban karasa kammala ba wanda kuma kamar ban gamsu da shi sosai ba ba zan ci abin sakaici ba ne amma domin na fara wato shi ne ƙirƙiro motocin yaƙi da muka fara wato bai zo mana ba sai daga baya sun shekara ɗaya da ya shige shi ne muka samu kan wannan gyaran ƙirƙiro motoci namu na kanmu wato wanda muke kira Ezubu MRAP da kuma akwai wata daban kuma ake kiranta Konkaro MRAP to su ne da a ce farko da muka shiga da 2015 wannan abin ya zo mana wallahi da war haka muna da su a Dubai a ƙasan ba wanda zai yi kusa da sojoji in ta yi ta fannin yaƙi ne da makamai yadda 'yan ta'adda suke abubuwan da suke domin za mu same su isheshe za mu same su yadda za mu iya aiki da su wanda taso da kai zai kawo mana ta'addanci ko zai kawo hari kan sojoji ko 'yan farin fula muna nan za mu je da yawanmu yadda sojoji a kamata suke aiki tabbatar an murƙushe su amma shi ma ba mun takaici ba ne domin mun samu nasara an fara ina fata wanda muka ganin su kuma za su ci gaba da ƙirƙirar motoci a nan ƙasan ba sai sun kawo daga cikin ƙasan waje ba domin abin da yake ci mana tuwa ƙwarya shi ne rashin kawo kayan aiki a lokacin da muke so ƙirƙiro a sashen Halbima da Dindiga duk wanda mun fara su duk mun fara a nan da muke yi kuma sojojin mu ne suke da su farin fuda da muka doko su suna aiki da yake ban mu samu yadda muke so ba amma mun sa hanya
tun da General Tuku Burtani ritaya kamar da ni misali zaka so a tuna kai da shi
abubuwa da yawa ne so a tuna da shi but ainihi na farko a tuna da ni domin ƙwarewan da muka yi ta wajen aikin soja a yanzu na same ta da ba haka bane a yanzu na barta mun samu ci gaba kuma na ce su tuna da ni akan yadda tankarar matsalolin sojoji ta wajen ilimi ne ta wajen laikira welfare nasu ne ta wajen operation ta wajen training duk wannan muna ɗaukan matakai nan da nan ba tare da ɓata lokaci ba abinda muke nan kira a turance responsiveness na uku kuma shine a tuna da ni akan cewa mun kare demokarasiya nan ƙasan mun kare mulkin farin fula kamar wasu suna so su shiga ra'ayi su shiga zuciyar sojoji musamman ma Hausosi domin su yi abin da bai kamata ba
yanzu kuma lokaci ne da Mahmudu Ibrahim Kori zai gabatar da shirin 'yan ƙasa da hukuma
kwadayi ke ta da wulakanci shi ke sun ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiranci ka shaƙe cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci mai wannan hali yaushe ne
matsarai assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda ni Mahmud Ibrahim Kori zan gabatar
magana ga tuci ya zama ina lillahi wa ina ilaihi raji'un
shi kuma da ganduje ya shigo matsaloli sai suka hauhau kashi 17 da gwamnati take biya sai zama bata biya
duka ba ta ba wa gwamnati damar mu katsalan da a cikin yayin da za a sarrafa kudin din fanshu
katsalan fanshu a kasa baki daya abu sai sananniya ba jihar Kano ce kadai ba
asusun fashin da yake binka bashin sama da naira miliyan 50 ka ce wai kana da karancin kuɗi miliyan 198 don ka biya normal sakamakon ka je ka kiri 15% na kowane fashin wannan tuntun fasal kuma ya haura miliyan 198 to ayin zamin da muke raguwar rarin ina kai ta
masallare kamar yadda aka fara ji shirin yan kasa da hukuma na wannan makon zai tabo batun hakokin yan pension jihar Kano da yadda yan pension ke fuskantar kalubale saboda tabarbarewar tsarin biyan kudaden pension a asusun kula da dukiyar yan pension na jihar wanda ake wa lakabi da Kano State Pension Trust Fund
harkan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ji ko ce na sa samura
Masalle zancen da nake da ku yanzu haka akwai ma'aikata da suka retire a jihar Kano tun shekaru 2 zuwa 3 amma ba su kai ga samun kudin su na gratuity ba wato wasu dunkulallun kudade da mai retire ke karba daga asusun pension domin fasalta sabuwar rayuwa bayan kammala aikin gwamnati kafin daga bisani ya fara samun kudin pension na wata-wata baya ga haka yan pension kanan na korafi game da yanke kashi 15 cikin 100 a kudin su na pension a watannin Nuwamba da Disamba bara
lokacin Malam Ibrahim shekaru a wannan lokaci babu da matsalar pension idan ka fita ka bada notice na 3 months ka bada wata uku notice kafin ka fito an tana da kudin ka abubuwa suna tafiya so da ita gwamnatin Rabi Kwankwaso ta shigo sai abu ya canja daga nan muka fara samun wannan matsala aka kwashi kudin ma'aikata aka ja kai wannan gidaje bandirawo da kwankwasiya da waida a lokacin ina cikin wanda suka fara hayaniyar me yasa za a dauki kudin ma a yi siyasa da su a wannan lokacin aka yi ta sa yara suka yi ta zagin magana so daga karshe ma da gwamnati ta zo karshe suka fito suka ce eh sun yadda sun taba kudin to daga nan aka samu wannan matsala shi kuma da Ganduje ya shigo a matsaloli sai suka hauhau kashi 17 da gwamnati take biya sai zama ba ta biya sai dai a dauki kashi 8 din nan na ma'aikata shi ake dauka yanzu ake biyan pension amma da gwamnati tana biyan wannan kashi 17 da ba za mu samu matsala ba ko yau gwamnati kamar ta kuma tana biyan wannan 17 duk wata za mu fita daga cikin wannan
ba ku yan pension nan na Kano yanzu ya kuke rayuwa kenan
Allah ne yake rayuwa akwai yan uwa masu taimakawa akwai abokan arziki akwai yan wurare kuma da zaka je kai wani abu ka samu
Lamido Manir Matawalla kenan guda cikin yan pension na jihar Kano Comrade Badamasi Umar shine kakakin kungiyar Pensioners Forum a jihar Kano ya kara bayani filla-filla akan wannan batu
magana gratuity ya zama ina ne lai wa ina ne rajo gurin ne shude kudin ta gada a gurin ta gada wajen sama da miliyan 9000 ta watsar da su ta kara bashi wajen miliyan 19000 lokacin muna aiki ni da sauran mutane muka yi babu yawan bar wannan magana muka kai karar gwamnatin a lokacin injiniya Rabi Musa Kwankwaso zuwa FCC aka da ya ce shi FCC sai da ya kwana biyu a tsaye ya zama da jin daki a bele yake to wannan gwamnatin ta zo ana sa ran gari zai waye sai zama to ma bannin da suka yi a yanzu ta fita gwamnatin injiniya Rabi Musa Kwankwaso domin zancen da ake yi shine tsarin dokar ta ba da damar karo-karo ma'aikaci ba da kaso 8 mun dauke shi aiki employer ya bada kaso 17 to yanzu mun samu wani virus daga bangaren local government da subet inda local government ne yanzu subet ita kadai ana bin ta default na over 33 billion naira billion 233 ake bin subet kudin su da ba sa barwa na malaman primary sannan local government employee under Mr. Logama Suma Basa Barwa. Mujani wajen 200 da wani abu ko 200 za su kawo karo karo. Kamata kowanne nota kowa a kawo abu ne kawo tunda ba bai daya bane. Amma sai wani kawai zo na office ya zana check na miliyan 150 ya ce wai ya biyar a madadin wayannan mutane. Ni hufin rin yin wannan yasa kudade suka taru wanda ya haura naira miliyan 250. Asusun pension yake bin gwamnati asusun pension da yake bin ka bashi sama da naira miliyan 250 ka ce wai kana da karancin kuɗi miliyan 198 dan ka biya normal sakamakon ka je ka kiri 15% na kowane dan pension wannan 15% kuma ya haura miliyan 198 to ayin zamin da muke raguwar rarin ina kai ta
to Allah ya kyauta
kai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci Antum uke tushen lalaci, roko da bara da tumakanci, na rashin aiki da yawan barci, to sai ka ga an more yanci.
Sai dai gwamnatin ta Kano ta kawo hanzarinta kamar yadda za ku ji daga bakin kwamishina na daya a sosin fansho na jihar Kano honorable mai fada Bello Cibiya.
Matsalar fansho a kasa baki daya abu sai sananniya ba jihar Kano ce kadai ba. Alhamdulillah tun zuwan wannan gwamnati ta mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje an yi kwamitoci akan abewa gwamnati shawara yadda za a gyara al'amuran. A ƙarshe an yi kwamiti ƙarƙashin deputy gwamna wanda kuma rahoton kwamitin nan an kai shi council wanda kuma za a zauna da dukkanin masu ruwa da tsaki kamuki a duba a gani ya ya kamata a kullo wannan matsala da take kici cinyewa akan harkar abin da ya shafi hakkin ma'aikata da suka bar aiki.
Jimlatan nawa ne ma'aikatan nan da suke jiran hakkin su a wurin wannan hukuma?
Sulla kudin da mutane suke bi a wannan gida ta haura biliyan 20 da sunan gratuity. Tabbas wannan akwai wannan matsala ta kuma matsala da ake samu matsala da aka samu wadda take ta kasa baki dai kuma ta duniya a wani lokacin na kare tattalin arziki na duniya gabaki daya wanda idan kudi da yake shiga gwamnati yayi kasa dole abubuwa ma za a sami matsala wajen gudanar da su.
Me kuke gaya wa ma'aikatan nan ne dangane da waɗannan haƙoƙi nasu tunda kuma kun yarda akwai haƙƙin nasu akan ku?
To abin da muke gaya musu dai shine bai wuce wannan bayanin ba da nayi a baya na yanayin da ake ciki da kuma kokarin da muke tsakanin mu board of trustee da ita gwamnati wajen samun bakin zaren na burware ita wannan matsala a halin yanzu.
To amma masana dokokin kasa da shari'a sun yi fashin baki akan kunji ko daftarin dokar da ta kafa asusun fansho na jihar Kano.
Dokar fansho ta jihar Kano wato wacce aka yi mata kuskure ma a 2007 abin da ta nuna cewa ma'aikaci idan ya yi aiki ya zo lokacin ya ritaya sa ko kuma ya ritaya ta kashe kansa wanda kuma ya kai shekaru da dokar ta fada to a bashi hakkinsa na gratuity. Daga nan kuma za a dora a lissafi bisa inazin sashi na 7 na yanda za a fitar da yaya za a yi masa lissafin pension wato kuɗi da ake biya na wata-wata din nan. Sannan kuma idan mutum ya gama aiki abinda doka ta ce wato kalmar da ka amfanta a doka ta immediately na nufin da zarar misali cikin sauri da gaggawa a biya shi hakkinsa. Kuma ka ga dokar abin da take ma shi tsari muke nema ya faɗa ina ga sashi na 209 ne kaga ai ba a rage wa ma'aikata albashi kara musu aiki to shi ma ko wannan fashi kamata ya rinka dubawa tsarin mulki ma bin da yake in an kara albashi misali to a kara dan fashi ko kuma aka duba fashi aka kara to irin albashi kuma a dube su a musu duka ba ta ba wa gwamnati damar misali katsalan da yanda za a sarrafa kudin fashi iya ruwansa misali wato ya tabbatar da mutanen da ya saka suna aikin sa yanda doka ta nada su kuma mai zasu na kiyaye su a kallo
a kasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta kosassu babu firaraita da rashin aiki daga labaita koyawan banza ko sata a ƙasa duka kan ba tarbiyya ba ci.
Lauya Nasiru Adamu Aliyu kenan mai lambar kwarewar aikin lauya ta SAN kuma shi ne cikamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau. Sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku cikin nasara, Mahmud Ibrahim Kwali daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Assalamu alaikum.
Ni darba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne mal samu sai za a rafi do a wajen.
To madalla gaida Mahmud Ibrahim Kwali yanzu kuma lokaci ne da Suleiman Mumuni Barma zai kamuna shirin jaridun Nijera.
Zagaye na biyu na zaben shugaban kasar Nijar da aka gudanar a ranar Lahadi 21 ga watan Fabrairu na kan gaban labaran da suka fi ɗaukar hankalin jaridu a jamhuriyar Nijar a wannan mako. Jaridar Le Sahel ta ce mafarkin 'yan Nijar ya kusa zama gaskiya domin ta hanyar zaben na ranar 21 ga watan Fabrairu wani zababben shugaban kasa da ke kammala wa'adin mulkinsa zai damƙa ragama a hannun wani sabon zababben shugaba a karon farko a tarihin wannan ƙasa. Jaridar ta ambato shugaba Isuhu jim kaɗan bayan da ya kaɗa ƙuri'arsa yana yabawa al'ummar Nijar saboda halin dattakon da ya ce sun nuna a yayin babban zaben da aka gudanar a wannan ƙasa. yana mai cewa alama ce ta samun gogewa a fannin siyasa. Jaridar Le Gouvernement ta bayyana cewa duk da yake a jumulce ana iya yaba yanayin da aka gudanar da zagaye na biyu na zaben shugaban kasa, a daya gefe an yi fama da matsaloli a wasu sassan kasa, misalin hatsarin da ya yi sanadiyar mutuwar wasu jami'an zabe kimanin 7 a yankin Tilaberi bayan da motar su ta taka nakiya. Jaridar ta ce ba idan wannan mummunan al'amari, bayanai daga kawancan kungiyoyin COSEN masu aikin sa ido a sha'anin zabe sun yi nuni da cewa an fuskanci rigingimu masu nasaba da wannan zabe a wasu garuruwa ciki har da birnin Yamai, inda wasu malaman zabe suka yi kokarin cika akwatuna da kurku ta barauniyar hanya. Jaridar Le Canard Enfiri ta ruwaito cewa wajibi ne al'ummomin Niger da na dukkan kasashen Afirka su dage haikan don ganin an baiwa talakawa abinda suka zaba, ta yadda za a kawo karshen shishigin da wasu daga cikin jakadun kasashen duniya ke yi wa harkokin gudanar da zabe a matsayin wata hanyar ci gaba da yi wa nafiyar Afirka mulkin mallaka. Jaridar ta ce kafa kwamitocin fake akwatunan zabe wani mataki ne da ka iya kawo karshen cin hancin da ake zargin wasu jami'an zabe da aikatawa a wasu kasashen Afirka da nufin canza sakamakon zabe. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Sule Mumuni Barma, za mu kuma kammala ne da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
Shugaba Joe Biden ya kira China kasar da tafi gasa da Amurka, sannan ya bayyana a fili cewa a shirye yake ya tunkari kalubalen China. Za mu tunkari rashin gaskiyar da China ke yi a fagen tattalin arziki, mu dakile matakanta na takala don mu taka mata burki saboda lahanin da take yi ma batun haƙƙin dan adam, kayan fasaha da shugabancin duniya. Shugaba Biden ya kuma ce Amurka a shirye take ta yi mu'amala da kasar Sin a matsayi na ƙarfi. Sakataren harkokin waje Anthony Blinken ya faɗa a wata hira ta gidan talabijin na CNN kwanan nan cewa matsayi na ƙarfi na nufin kawance mai ƙarfi. Wannan wata fa'ida ce a gare mu, ba kaskantar da kawancen mu ba, inji shi. Yana nufin sake shiga ciki da yin hulɗa da duniya, domin idan ba mu yi haka ba, China za ta cike gurbi. Sakataren Blinken ya kuma jaddada cewa shiga daga matsayin na ƙarfi yana nufin kare ɗabi'unmu, rashin yin watsi da su yayin da muka ga ana take haƙƙin ɗan Uyghurs ko demokradiyya a Hong Kong, inji Sakataren Blinken. Yana nufin tabbatar da cewa mun kasance da ƙarfin soja don hana kai mana farmaki, kuma yana nufin ƙarfafa mutanenmu ta yadda za su iya yin gasa yadda ya kamata. A wata tattaunawar tarho tsakanin Sakataren Blinken da babban jami'in diplomasiyyar China Yang Jiechun, Mr. Blinken ya jaddada cewa Amurka za ta ci gaba da kare haƙƙin ɗan adam da demokradiyya a Hong Kong, Tibet da Xinjiang. Ya bayyana cewa Amurka za ta yi aiki tare da ƙawayenta wajen kare ɗabi'un dukkanmu da muradinmu don gurfanar da PRC saboda yunkurin da take yi na barazana ga kwanciyar hankali a yankin India da Pacific game da ɗaukacin mashigar ruwan Taiwan. Ya kuma matsawa China ta shiga sahun kasashen duniya wajen yin Allah wade da juyin mulkin da sojoji suka yi a Burma. Sakataren Blinken ya faɗa wa CNN cewa shugaba Biden ya fito ƙarara, ya nuna cewa yana so ya sanya, zai sanya kuma yana masanya batun haƙƙin ɗan adam da demokradiyya a sahun gaban manufofinmu na harkokin waje. Sabili da haka, ko China ce ko kuma duk wata ƙasa da muke da matuƙar damuwa, wannan zai kasance wani abu ne wanda za mu baiwa muhimmanci. Sharhin muryar Amurka na yau kenan, wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman wanda ya zo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke Birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Yusuf Abdullahi nake ce duk ku kasance lafiya daga nan Birnin Yamai.